of America, direct from Washington, VOA. Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya, zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau 7 ga watan Maris din shekarar 2020. Jami'ai a nan Amurka sun ce an samu mutum 21 dake cikin jirgin ruwan nan na yawon shakatawa dauke da cutar coronavirus. Jirgin da ke can nesa da gabar tekun jihar California. Sanarwar na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke dauke da cutar ta coronavirus ya doshi 100,000. A jiya Juma'a, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce suna aiki tare da hukumomin California domin a bar jirgin mai suna Grand Princess ya da zango a wata tasha da ba a hada-hada, inda za a samu damar gwada dukkanin mutum 3,500 da ke cikin jirgin domin a ga ko suna dauke da cutar. Da farko an gudanar da gwajin ne akan wasu mutum 46 da ke cikin jirgin, bayan da wani jirgin soji mai saukar ungulu ya sauke kayan gwaje-gwajen cutar a dandamalin jirgin ruwan. A daije Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka wacce ta bada damar a fitar da dala biliyan 8 da miliyan 3 domin ɗaukan matakan yaƙi da cutar. To, hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa a duk faɗin duniya. Kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya doshi mutum 100,000. Bayanai sun yi nuni da cewa an samu sabbin mutum kusan 2,746 da suka kamu da cutar a ƙasashe da yankuna 47. Hakan ya sa babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yayi wannan yekuwar.
Every country needs to be ready to detect cases early, to isolate patients.
Yace akwai buƙatar kowace ƙasa ta zauna cikin shiri domin iya gano cutar da wuri, a keɓe waɗanda suka kamu da ita, a kuma bi diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da su, tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin kaucewa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma. A cewar Tedros, takaita yaɗuwar cutar zai taimaka wajen kare rayuwa, wato rayukan jama'a, a kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar. Yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko ma sama da haka kafin a samu makaranta. Rahotanni na nuni da cewa wani babban jami'in sojin Iran na yaɗa wata jita-jita kan cutar ta coronavirus wacce ta halaka mutum sama da 100 a Iran ɗin, ciki har da wani mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara, baya ga mutum sama da 3,500 da suka kamu da cutar, a cewar jami'ai. Hussein Salami, wanda komanda ne a dakarun juyin jihalin ƙasar ta Iran, na ikirarin cewa cutar ta coronavirus ƙwararru ne Amurka suka ƙirƙire ta. Ikirarin da ya saba matsayin da masana suka cimma ta cewa babu wata hujja da ta nuna cewa bil'adama zai iya ƙirƙirar wannan cuta. Shi dai komandan na Iran bai kafa wata hujja da ta gaskata ikirarin nasa ba. To, hukumomi a Kamaru sun ce matakan da suka ɗauka tun bayan ɓullar cutar ta coronavirus a China ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke ɗauke da ita wannan cuta. A jiya Juma'a, jami'an lafiya a Kamarun suka bayyana cewa an samu wani bafaranshe ɗauke da cutar bayan da ya isa ƙasar a ranar 24 ga watan Fabrairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar da ke sa ido domin kare haƙƙoƙin bil'adama a rikicin Syria, wato Syrian Observatory for Human Rights, ta ce matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiyya a yankin Idlib na tafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Bayanan na zuwa ne bayan da rahotanni ke nuna cewa ba a ga jiragen yakin Siriya ko na Rasha suna shawagi a yankin na lardin Idlib ba. Gabanin wannan shiri ya fara aiki da tsakar daren jiya Juma'a, annan samu arangama tsakanin dakarun Siriya da mayaka masu ikirarin jihadi na bangaren jam'iyyar Islamic Party ta Turkiyya.
Saraha nahna kullayatna ma'a waqt talaq an-nar wa insha Allah tkun Suriya.
Wannan wani dan kasar ta Isra ne, wato Siriya ne, yake cewa muna goyen bayan wannan shiri na tsagaita wuta. Muna kuma fatan ƙasarmu ta Siriya ta samu kanta daga cikin matsalar ta'addanci. A baya dai Rasha da Turkiyyar sun sha cimma irin wannan matsaya ta tsagaita wuta a yankin na Idlib wacce take rugujewa tun kafin a je ko ina. Jami'an Afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu kana aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan 'yan siyasar bangaren adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun bude wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban kasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen dan siyasar kabilar Hazara na bangaren 'yan Shi'a marasa rinjaye. Taron wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin ya nuna lokacin da Khalili da ke jawabi ya arce yana neman faka tare da wasu jama'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata shirin Ina za mu je matasa ya tattauna akan illar bangar siyasa ga matasan Najeriya da ma al'umma baki daya. A cikin shirin namu na wannan mako za mu ji ci gaban wannan tattaunawar inda wakilin muryar Amurka wato Nasir Adamu Elhikaya ya yi hira da shugaban wata kungiya da ake kira Cooperative Youth Association wanda ke kokarin ganin matasa sun kaucewa wannan mummunan illar bangar siyasa da kuma wani jami'in hukumar zaben Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin karin bayani. Jiya da fitina da bangar siyasa ya sa wasu matasa kafa wata kungiya a garin Goroji da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Na'imu Garba shine shugaban matasan ya kuma yi wa wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya karin bayani akan manufar kungiyar.
Wato manufar wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene zamu ka ci gaba a garin Goroji ko in ce Sardauna Intiyali gabaki da. Eh, na farko muna da irin lakini zaka ga dalibai sun tashi ba ilimi a secondary ba komi ba hadin kai ba sana yi duk matasa she shayi shayi sai sa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu hada kanmu da karfinmu da biyar goma na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma gefen ka community development a gari duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ka so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu aikin hannu ne ba aikin gine da ko wani abu ba gefen education anan makarantar da muke taurawa da kai mun hada malamai da yawa a wannan makarantar mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin error spellings da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai dai rubuta wannan ma muna kokari dan biyar goma mu da muke hada in kai a taba ne a samu machine a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu yi kaida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kudin machine ka zama independent na kanka shikenan mu dauki wannan kudin kuma mu duba wani na kace sai a cikin mu kuma daukan wannan abi mu bashi so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu 11 ba amma Allah da ikon shi yanzu mun fi 100 da so da muka fara irin wannan abi muka ga cigaban shi sai sa muka ga kuma wannan abin ya zo daidai da irin patron namu engineer Ahmad Zakaria don shine zan ce grand patron na wannan association sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya Italy ne ya tafi abu ɗaya ne da irin abin da muke so mu so ranga da shi sai muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi hadin kai in duk abin da zaka yi ba da hadin kai ba abin bai rayi ba amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah
me zaka ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin don shi zaka ji an yi asarar rayuka kuma duk mutane ɗan uwan juna ne amma sai ka ji an yi kashe kashe kuma sannan an rasa masu waye suke waɗannan ayyuka
so ranka da dai maganan da zan yi a gan gefin harkan zaman lafiya irin rikicin gaskiya abin a observing namu na youth na Goroji gabaki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya
wani sako za ku aika wa 'yan siyasa ta wannan
kafa eh gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska, ɗaya na ƙasa. Akwai ɗan damuwa kaɗan a kan yan siyasar nan. Amma duk da haka, duk da ƙoƙarinsu, yana da kyau mazaɓanka kamin abu na faruwa, kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikinka. Za ka zo ka ga me yake faruwa, ka kira a zauna a yi maganan da za a yi. Amma insha Allah Rabbi, su ma irin falonsu wan-wan mun bibbide duk matasan guroje gabaki ɗaya. Muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru.
Shi ma kakaki a hukumar zaben Najeriya, Aliyu Bello, ya nuna takaicinsa kan yadda bangar siyasa ke kawo matsala a lokacin zaɓe. Ga hirarsa da Nasiru Adamu Alhikaya.
To gaskiyar al'amari, hukumar zaɓe na iya ƙoƙarin ta daga cewa ta samu sahihi ingantacce kuma karɓaɓɓen zaɓe, amma abin ne da ba zai taɓa yiwuwa ba in ba tare da al'umma ta shigo ta ba da gudunmawar da ya dace da ita ba. Ita kuma zaɓe kullum akan shiri da tanadi take. Amma abin da ya kamata shi ne al'ummar da take zuwa ta kaɗa ƙuri'a da waɗanda suke shiga takara da jam'iyyu fa suna da muhimmin rawar da za su taka wajen bawa ƙasar nan zaɓuɓɓuka kuma kwanciyar hankali domin a samu damar gudanar da su kamar yadda ya kamata. Abin da nake so in kai ga shi ne ba kuma zaɓe ce kaɗai take da iko akan al'amarin gudanar da zaɓe ba. Ma'ana ko wanda ke da ruwa da tsaki na da gudunmawar da zai bada. Idan aka samu barazanar tashin hankali a baya, ba abin da aka so bane, ba abin da aka tanada bane, ba abin da ake hange bane, amma idan ya faru abin takeici ne, abin Allah wadai ne, abin da ba a so ne, don haka al'umma ta bada gudunmawa wajen magance dukkan waɗansu abubuwa da za su kawo nakasa ko lalacewar al'amuran zaɓe a tarayyar Najeriya.
Idan ku kuna ganin duk kuna cika ka'idar wannan aiki, amma a zuciyar ku in kuka zo yin wannan aiki, me yafi damun ku ne? In kuka zo kuka faɗi sakamako bayan an watsar da akwatunan zaɓe, wasu sun daddaki mutane a kuke jaran ku.
Ba daɗi a ce ka gudanar da aiki, wani kuma ya fushi maimakon ya ɗauki tsarin da doka ta bada na ya kai kukansa gaban alƙalai don a bi masa sawu. Fushi da irin doke-doke da ake yi ba shi ne maslaha, ba shi ne abin da doka ta sani, ba shi ne kuma abin da zai kai ƙasar nan ga saraba. Abin da yake da kyau shine idan mutum ya gabe gamsu da abin da aka yi ba, ya hakura ya tanada dukkan bayanai, ya gurfana gaban kuliya. Ba ɗaya ba biyu ba an shawarwar zaɓuka, a mashawarwar hukunce-hukuncen da kuma zaɓe ta yi. Ci gaban da muka raɗaya ya nuna cewar abin da al'umma ya kamata ta yi da masu takara da su jam'iyyu shine idan ba su gamsu ba su kai ƙara kotu, ba su ɗauki doka a hannunsu ba.
To da fatan matasa da 'yan siyasa sun ji wannan kira, an sauraro abin da lokaci ya bamu dama kenan a wannan karan. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na ina za mu je matasa. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya da waɗanda ya yi hira da su, sai kuma Julie Leather's Question da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Assalamu alaikum.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau za mu ci gaba da tattaunawa da muka faru akan dalilan da ya sa mata masu aikin ungozoma suke kyarar mata masu naƙuda. Suna alakanta irin kudaden da ake samu a wannan fannin kiwon lafiya da yana daga cikin abubuwan da ke jan mutane su je su karanci kwasa-kwasai da suka danganci jinya.
Duk wannan yana daga cikin abubuwan da yake tura mutane. To shi yasa a bangaren kiwon lafiya kuma da harkar nursing da su ungozoma da take fada, ya kamata a ce mutum yana da passion din ne a cikin ran shi. Don idan mutum bai da passion din, gaskiya aikin ba zai tafi ba. Nan ne yawanci zaka ga abu kadan ya irritating dinka, ya bata maka rai. Don zaka ga wani ma ka zo a yadda zaka wanke ma mutum ciwo sai ka fara fada mata ta zo naƙuda, ko kuma a rashin lafiya ko wani abu, ba ka da hakurin din saboda ba a cikin ranka bane abun din. So zaka yi ta saurin jin haushi sai fada, zaka yi ta fada da patient ba tausayi a ciki. Amma idan tun fari kai ne kake da tausayi, kake da sha'awar aiki, tausayi ne zaka yi da sha'awar aiki. Ni ina ga duk yawan aikin da yayi maka yawa ba zai zama kana hantara marasa lafiya kana kyarar su ba. Zai zama dai duk da za a ga dai ka gaji, za a ga ka gaji, amma da yadda zaka musu magana cikin nutsuwa da darajantawa ba wulakanci ne a nawa ra'ayin kina.
Akwai abin da zaki kara ne malama Saratu?
eh kamar yanda take din nima ina tare da ita gaskiya ba wai justification bane dan aiki yayi maka yawa wai ya kasance kuma shikenan sai kai kokari kai da aka sani ka zama kana da impact positively sai kuma ya zama kana impacting negatively so maimakon a ce in aikin nan yayi maka yawa shikenan za a gani a fuskar ka za a ga gajiya a jikinka to amma za ka zama cewa akwai tunda akwai tausayin nan a ranka in dai akwai wannan tausayin a ranka to dole zai kasance kai kokari ka tafiyar da mara lafiyar ka yanda ya dace to amma ba dalili bane ba kuma a justification bane ba a ce wai dan aiki yayi maka yawa na bada misalin cewa aikin yana yawa ne wadansu sukan yi haka saboda ya kasance mutane su san cewa akwai
wannan matsalar
yawa akwai factors that are contributing to wannan abubuwan to amma fa ba wai for the justification bane ba kawai na cewa
bai zama dalili ba kenan
saboda hakan ya faru kuma kai kuma sai kai abin da bai dace ba yanda zai kasance kuma ya illatar da mara lafiyarka emotionally ya illatar da shi physically
to a kasancewar mata masu haihuwa mata ne suke kula da su akasari kuma ya kamata a ce ita ɗaya mace ta san abin da ake ciki idan bata taba haihuwa ba mai yuwa ta ga mahaifiyarta da ciki ta ganta ta san halin da take tsintan karta ciki idan tana naƙuda me yasa mata suke watsi da wannan
kamar yadda kika ce mace ya kamata a ce ta san ciwon ƴa mace misali ko da bata taɓa haihuwa ba ta gani an haihu ko a gidansu ko a makwabtansu ko dai wani a wurje misali saboda haka ko kuma koda mutum bata san ciki ba ya kamata ta san cewa a ce wani abu yana growing a cikin cikinka ai shi kanshi ma kaya ne ko ba haka ba sannan ya kasance a ce babban da zai fito to wata karamar kofa shi ma wannan wani irin ciwo ne kuma wani irin process ne wanda yakan damar da ita wannan wanda take cikin wannan halin
sosai
to dan haka ya kamata mata su kasance suna zama masu tausayi ga junansu kin ga yanzu wannan misalin gaskiya zan yi matukar mamaki cewa yawanci zaki ga abin yana faruwa a kasashen mu na Afirka kuma kamar Najeriya ko Arewa da sauransu amma idan kika duba yanzu misali a nan kasashen waje inda muke idan kika duba yadda mata suke tarerayar mata ƴan uwansu abin zai baki matukar mamaki duk abin da ya shafi mace in aka ce mace ci akan wannan abin da ya kasance wani abu ya shafi mace to sai kin ga cewa ta nuna cewa wannan fa tawa ce sai ta nuna cewa wannan ni ce zan kula da ita domin kuwa tawa ce
malama Khadija
a'a muna sauraron
ki me zaki iya daura akan wannan
yawancin mata most especially ta bangaren mu na Africa akwai abun da muke da shi wanda ban san ne genesis din ba kaman akwai gaba da hasada a tsakankani da kishi
ko da baka san mutum ba
ko baka san mutum ba ko wacce ba ta so a ce wannan mace yar uwanta ta fita zaki ga idan namiji ne ya fita bai dame ta ba ko da a wajen aiki ne bai dame ta ba amma mace yar uwarta kar ma ta kamo ta balle a ce ta fita shi ne tashin hankali din yawanci most especially zaki ga aka mata sun zo naƙuda su ga macen da ta fi su ita suka fi ma wulakanci ma su ga me wannan ta fi su da me ta fi su ta za su bari su samu opportunity na su ma bari su wulakantar da ita na rasa me yasa yawancin mata suna da wannan abun nan hasada da matan mu na Africa kuma yana cikin abun da yake mai da mu baya yana mai cikin abun da yake affecting din mu ko da a wajen aiki ne ba za ka ga mace ta taimaka ma ƴar uwarta ita ma ta samu ta scaling through ko ta zama wani abu ta zama wani abu in dai mace ce a shugaba a waje za ki ga ba wanda take wulakantarwa a wannan organization din kamar ƴan uwanta mata gaskiya wanda kuma ya kamata a ce women empowerment mata ne ya kamata a ce za su yi wannan in za su hada karfi da karfe a ce sun ga duk yadda za a yi an daga darajar mata so yana cikin abin da yasa har a yanzu
suke samun koma baya
muna nan a baya har yanzu, saboda ne idan duk wanda ya samu matsayi maimakon wanda zai yi kokarin ya ga cewa ya daga mata ne, amma
zaki
da a matan suke dannewa yafi musu su daga mazan din yafi musu.
Dukkan ku kun yi mu'amala da mutane a Najeriya da kuma ana, mu fara da ke malama Saratu, yaya zaki kwatanta yanayin yadda ake kulawa da mata masu naƙuda a nan da kuma gida, ta yaya za mu gyara?
Ai bambancin ma gaskiya a bayyane yake.
Baya misaltuwa kenan.
Baya taɓa misaltuwa. Misali kin ga idan muka kwatanta yadda mata masu naƙuda suke kasancewa a Najeriya da kuma yadda suke kasancewa a nan. Kin ga da farko a Najeriya kamar yadda muka ce muka tattauna a baya, akwai wannan matsala ta rashin haɗin kai na ma'aikata, maimakon a tiraraye ka sai kuma ya kasance an kyare ka. To kin ga wannan matsala ce babba. Idan kuma aka ɗauke matsaloli na rashin guri mai kyau ma da za ta haihu, kin gane abin da nake nufi?
Na fahimce ki, wato kamar wurin da za ta haihu ingantacce, tsaftatacce, kayan gado da kayan aiki.
Da kayan aiki ingantattu. To misali kin ga a kasashen ƙetare, kasashen nan, saboda na samu experience na aikin lafiya a kasashe tunda degree na farko da na biyu a India na yi. Na ga yadda suke yi, kuma na zo America shi ma na ga yadda suke yi.
To yaya bambancin na India da Amurka da Najeriya yake?
Ai gabaki ɗaya bambancin asibiti na, zan iya cewa na India bambancinsa da nan, kawai nagartattun kayan aikin ne wani bai kai na nan ba.
Haka.
Sannan kuma mutane sun yi yawa sosai a can fiye da nan. Saboda su kin ga suna da population da yawa. To amma yanayi na tarairaya da karɓa, su ma ma'aikata a India suna yi sosai.
Haka.
Sannan kuma idan muka duba nan ƙasar Amurka, mace a ce wai tana da ciki, tun daga samun cikinta in ta je ta sanar asibiti tana da samun ciki, aka ba ta lokacin da za ta ke zuwa ganin likita. To fa anan za ta ga gata, wallahi a lokacin za ta ga gata komai nata ana lura da shi. Sannan kuma za a san da ita daga kin ji wani abu ƙes ki sanar da mu. Idan ma ba za ki iya zuwa ba, mu za mu har gida mu same. Saboda haka mata ma'aikata a nan sai suka ɗauki kaman wato wannan tausayawa ɗin nan, wannan jin ƙai ɗin nan, wannan kula da tarairaya ɗin nan.
Wato ya zama kamar yaƙin mata kawai?
Yawwa, sai suka zama kamar yaƙin mata.
To masu sauraro a Latilas, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo ga gare ku, musamman ma wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake cewa assalamu. Daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Tsayi na garin Gabatare, yanda kun jami da sallar da ta kasance ta Taraba. Hakika wannan wari masu don kuɗi da Amurka ta yi domin kama ko gano matsayar kai abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma muna fata wannan abu zai yi nasara domin a samu damar kama shi ko a samu kawo ƙarshen wannan ta'azzara ta ta'addanci a nahiyar Afirka ta tsakiya.
Assalamu alaikum gidan radio Umar Amurka, sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, ala kulli halin ba za mu gaji da roƙo da gaya wa al'umma cewa yanzu halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, addu'a ce kaɗai mu fitar mu a cikin wannan al'amari, saboda gaskiya irin wannan kashe-kashe da masifu da bala'i da ya addaba al'umma, to ba mu da mafita sai addu'a da limaminmu da mutane musulmai a masallatai kamsar salawat da kuma masallatan juma'a da kiristocinmu su ma kar su gajiya, mu ci gaba da roƙon Allah saboda irin wannan al'amari, to wallahi Allah da yake fushi da mu wani lokaci irin wannan masifu da suke afka mana. Sannan waɗansu ne daga cikin tsiraru suke jawowa masifa ta sauka kan kowa da kowa, don haka muke roƙon Allah don Allah don annabi ɗan uwa mu kiyaye kanmu mu guji saɓani da muke da ayyukan ɓatanci da ake yi da batala. Wannan al'amari fa irin wannan shi yake jefa al'umma cikin tashin hankali. Wannan masifu da muke gani na kashe-kashen jini da irin rashin imani da rashin tausayi, maƙwabci da maƙwabci ba shiri ba tausayi, dan uwa da dan uwa ba taimako a juna, dan haka irin wa'annan duk ne bala'i ne da masifu da suke sauko mana. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon tausayawa junanmu, Allah ya ba mu ikon roƙon wanda muke Allah ya amsa mana, Allah ka shigo cikin al'amuran mu. Na gode gidan radio Muryar Amurka, sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun.
Ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.